Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 30 ga watan Janairu shekarar 2021. Haka ku ji abubuwan da muke tafa da su. Maryam, ba mu kanan labarai.
Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan, yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa, kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu kasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke tsokaci game da sabon dokar tilastawa al'umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwar da cutar COVID-19. Za kuma mu ji cewa gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen bude shafin fasahar internet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan kasar. Idan kuma muka leka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa mutum kuɗi ne aka kashe a wani fada da aka yi da ya haɗa da 'yan tauri a yankin birnin Kwanni a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar aruwa ta shekara. Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email, amma duk kafin nan bari mu fara tashin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. Manufofin harkokin waje manufofin cikin gida ne, haka zalika manufofin cikin gida manufofin harkokin waje ne, abinda mai bada shawara akan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya fadawa wasu kenan a wani taro ta yanar gizo. Sullivan ya kuma kara da cewa ya kamata mu sanya kanmu a matsayin masu ƙarfi don mu iya tankarar matsalolin da muke fuskanta a duniya. Yanzu haka babban kalubalen tsaron ƙasa ga Amurka shine ta maida hankali akan magance kalubalenta na cikin gida. A halin da ake ciki kuma, an yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan, yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka, ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a a waje kaɗai take zuwa ba, har da abokan gaba daga cikin 'yan majalisar. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis sun bayyana yadda ake ci gaba da samun zaman tankiya a tsakanin jam'iyyun siyasar kasar da ke majalisar akan damuwar da ake nunawa game da kare lafiyarsu tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a ginin majalisar. Mutane biyar ne suka mutu sakamakon wannan tashin hankalin. 'Yan majalisa sama da 30 ne suka sanya hannu a wata wasiƙa a wannan makon, suna yin kira da a ɗauki matakan kare su sosai a gundumominsu. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa, kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye. Ƙasar Faransa ta hana tafiye-tafiye daga duk ƙasashen da ba sa ƙarƙashin tarayyar Turai. Bisa ga sabon matakin wanda zai fara aiki gobe Lahadi, matafiya daga ƙasashen tarayyar Turai da ke son shiga Faransa dole ne su nuna shaidar takardar gwaji da ta nuna ba sa ɗauke da cutar coronavirus. Matafiya daga ƙasashen Turai da na Afirka da yawa kamar Brazil, Birtaniya, Eswatini, Ireland, Lesotho, Portugal da Afirka ta Kudu ba za a bar su shiga Jamus ba. Ko da yake matafiya da ke zama Jamus da suka fito daga waɗannan ƙasashen za a bari su shiga ƙasar ko da suna ɗauke da cutar coronavirus. An killace wasu ɗaliban jami'ar Michigan su 14 bayan da aka gano suna ɗauke da sabon nau'in coronavirus na ƙasar Birtaniya. An samu rahoton cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya je Birtaniya a lokacin hutun hunturu.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leka ɓangaren rahotanninmu. 'Yan Nigeria na ci gaba da yin tsokaci game da sabon dokar tilastawa al'umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwa da cutar coronavirus. Shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
A cewar shugaba Muhammadu Buhari, a nan take dokar za ta soma aiki, ana kuma sa ran za ta taimaka wajen inganta hanyoyin takaita yaduwar annobar cutar da kuma tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya, musamman a wannan lokaci da adadin waɗanda ke kamuwa da ita ke dada karuwa. Yunkurin da masu ruwa da tsaki da kuma masana a fannin kiwon lafiya suka yaba, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ɗaya ne daga cikin shugabannin kwamitin kota kwana da ke yaki da cutar ta COVID-19 a jihar Kano.
Doka ce wacce za ta tabbatar cewa duk wanda yake da niyyar kare kansa to zai yi amfani da wannan dama ya kare kansa, wanda kuma ya yi bijire za a yi amfani da wannan dama a tinsasa masa har sai ya bi dokar da ta dace. To kadan daga cikin amfanin wannan doka kenan. Shi yasa mu ma'aikatan kiwon lafiya idan aka kafa doka to sai mu kuma mu fassara ta zuwa ga ilmantar da al'umma da ba su hujja da kuma zaburar da su domin su kare kansu su kare wasunsu.
Shi ma Dr. Muktar Aliyu ya yi kari da cewa
kwarai da gaske wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka zai yi taimako sosai sai insha Allah wajen rage yaduwar wannan cuta. Amfani da takunkumi yana cikin hanyoyi da aka gane a kimiyance na hana yaduwar wannan cuta. So kuma zamu yi la'akari da shi wannan amfani da takunkumin fuska shine hanya mafi sauki na kare kai daga wannan cuta da kuma bada tazara. Ainihin matsalar shi wannan cuta shine ba a san in an kamu da ita wane ne wannan cutar da kan iya illata ba.
Daga cikin sharuɗan dokar dai sashi na 5 ya nuna duk wanda ya take ta za a ci shi tara ko ya fuskanci hukuncin zaman gidan kasu na watanni 6 ko dukan 2. To koyaya wannan shiri ya riski 'yan Najeriya?
Sunana Khadija Abubakar. Gaskiya ni bana tunanin rashin face mask ya kai a ce za a kai ka prison har kai 6 months yayi tsauri. Gaskiya face mask din nan in ka duba mutane da yawa ma in suka saka shi ba sa numfashi. To ya kamata a dan sassauta mu mutane saboda takunkumi ne ma Hausa suke kiran shi, kuma abu ne da ba shi da dadin harka da shi. Gaskiya kuma mu masu sakawa dole ke saka mu sakawa.
Sunana Ibrahim, a ra'ayina ni dai sa wannan face mask din yayi tsauri saboda yadda aka ba maganan covid nan kulawa, ya kamata a ce tsaro ne aka ba shi wannan kulawa ba akan face mask ba. Wasu suna cikin halayya na karancin kasuwanci, yanzu kuma a ce an saka doka idan baka sa ba za a kai ka gidan yari har wata 6. Gaskiya ban yayi tsauri.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya umarci hukumomin tsaro a fadin kasar da su tabbatar da kiyaye wannan doka, inda ya gargade su da cewar hukunci zai hau kan duk wani jami'i da ya birjirewa hakan. Da haka muka ji ta bakin Aliyu Shamaki, wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a kasar.
Mun ga yadda aka rufe wasu garuruwa a lokacin da aka rufe aka yi lockdown, sai ya zama na pass din mutum shine aljihun sa. A wasu gurare mutane sun yi korafe cewar kudin su su yake bada dama su yawo a inda lokacin da aka ce kowa koma a gida. Kazalika a she yanzu ana jin dardar din cewa wannan dokar ma fa ya zama na kawai an buɗa wa wasu hanyar ciwa-ciwa ne ta kuɗi kawai. Dokar kuma tana nan a dokance a ƙasa amma a aikace ba ta nan. Kuma sannan in har gwamnati ta san zafin wannan cutar da take nema za ta addabi al'umma ta kafa wannan dokar, to ya kamata ta kafa dokar farko na cewar babu cin hanci da rashawa, waran wanda bai saka ba in ya bada abin sama ne zai kwaci kansa.
Tun bayan bullar wannan cuta ta COVID-19 a Najeriya kawo yanzu sama da mutane 100,000 suka harbu da ita, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar dauke da sauran labaran duniya.
A yau asabar sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar. Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da ofisoshin jakadancin kasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a kasar. A farkon makon nan babban hafsan sojojin kasar General Ming On Hlaing ya ce tayu soke kundin tsarin mulkin na da muhimmanci a halin da ake ciki yanzu. Sojojin da a kasar ake kiransu Tatmadaw sun ce ba a fahimci kalaman Hlaing bane. A jiya Juma'a, 'yan Taliban suka faɗi cewa yarjejeniyar da suka rattabawa hannu da Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020 an yi ta ne da niyyar ba dakaran Amurka damar barin Afghanistan. Suna mai jaddada cewa kungiyar mayakan na sa ran sake duban yarjejeniyar da gwamnatin shugaba Joe Biden ke yi ba zai hana aiwatar da matakin ba. Sha Muhammad Abbas Tanakzai, mataimakin wakilin tattaunawar samar da zaman lafiya na bangaren 'yan Taliban, shine yayi wannan sanarwar a lokacin wata ziyara a Moscow, inda wakilansa ke tattaunawa da manyan jami'an Rasha. Stanekzai ya faɗa a wani taron manema labarai cewa 'yan Taliban sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne da zababbar gwamnatin Amurka a dokace, kuma sabuwar gwamnatin Amurka da ke sake duban yarjejeniyar ita za ta ɗauki mataki. Ya ƙara da cewa amma hakan ba yana nufin Amurka za ta yi watsi da yarjejeniyar ba ne.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanci mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen bude shafin fasahar internet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan kasar. Ministan ayyuka Babatunde Fashalani ya bayyana haka a Abuja, inda ya ce an amince da manhajar fasahar yanar gizo ta zamani da za ta ba da dama a riƙa kula da ayyukan ƙungiyoyin kan tituna da kuma kula da titunansu daga sauran lalacewa da suke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta nemi jin fa'idar wannan manhajar a wannan rahoto da ta haɗa mana.
Women by ministries supervises model and bond contracts nationwide. This government is focused on renewing and expanding that infrastructure.
Ana ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashalani yake bayani cewa a yanzu haka yana sa ido ayyukan hanyoyi da gadoji sama da 700 a fadin kasar, wanda in aka kafa wannan manhajar za ta zama kaman wani tabaran hangen nesa ne da gwamnatin tarayya za ta rika kula da ayyukan hanyoyin da kuma sa ido a kansu. To sai dai kwararre a fannin tsangayar diplomasiyar kasa da kasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Benz dake nan Abuja, Professor Usman Muhammad ya ce akwai ayar tambaya a wannan yunkurin.
Me ya hana a kafa wannan manhaja tuntuni sai yanzu, kuma a can baya nawa aka kashe akan wa'innan hanyoyi da aka ce an bada kontraki? Sai a kawo a sa su mu gani mutane su yi bibiya, domin dukkanmu muna da rai, dukkanmu muna Najeriya, kuma dukkanmu mun san hanyoyin da muke tafiya. Daga nan har Kano mun san hanyoyi. Idan aka ce hanya an yi ta tsakanin Kaduna da Kano a kaza ga wanda aka ba, ai sai mu bididdigi. Kuma ma wasu hanyoyin har yanzu an ki gama su, an kasa gama su saboda rashawa da cin hanci tsakanin fadan shugaban kasa da su masu aikin da 'yan majalisa. Har yanzu an rasa wane ne za a rike a ce shine Umar Aba'isin kin gama hanyar Kaduna zuwa Kano. Ai ma ko Transparency International ba kwanan nan suka yi wa gwamnatin raddi ba?
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka na shiyar arewa maso gabas Sale Bako da sabon fegi da maturu ya yi tsokaci.
Wannan abu ne wadda in aka yi shi duk wani dan Najeriya zai yi farin ciki, sakamakon kuwa zai ga inda kuɗinsa yake tafiya. Idan har gwamnati daure ta yi wannan, to darajanta ma zai dagu a idon al'umma musamman talakawan Najeriya. Amma fa sai dai akwai sharadi, idan har su masu kishin Najeriya za su rada haka, wato ina nufin kaman yan kungila, sakamakon cewa su abin ba zai yi daɗi ba.
Amma ga kwararre a kimiyyar gina hanyoyi injiniya Rabi'u Said ya yaba da wannan mataki da gwamnati ta dauka.
A gaskiya wani abu zai taimaka sosai in dai an yi shi yadda ake aka so a yi shi, din kuma a yi tsakani da Allah, domin zai saka kowane mutum ya san irin halin da ake ciki na gyaran tituna da ayyukansu da ake a yanzu. Alal misali a yanzu kowa ya sani akwai hasashe, akwai kirari da ake yi wanda yake babu wata hujja akan cewa wannan gwamnati ta mai da hankali wurin yin aikin nan na tituna a kudu maso yamma na kasar nan, wato southwest kenan, kasashen Yarabawa. To haka idan akwai irin wannan mahaja za ka iya sama ka duba ga wani irin tituna ake a kasashen Yarabawa, wani ake a kasashen Inyamurai, wani ake a kasashen Hausawa, da dai ko ina a cikin kasar nan kuma ka sani. Sai dai an yi kasafin kuɗi, an ce an kashe kamar biliyan 10 za a sa a titin Kaduna zuwa Abuja, kuma ana tare da kilomita kaza da shi. Kana iya duba a koda yake ka duba ga cewa yaya ake ciki, ya wannan aiki ke tafiya haka da sauransu. Hakikanin gaskiya zai taimaka wa su manya kamar shugaban kasa ko kuma wasu daga cikin cikin gaggagaggan mutanen kasar ba su iya zuwa su binciken ayyukan da ake ba domin sayarin ayyukan da ake yi na jitana ko ina a fadin kasar nan. Amma duk da haka dai ba wani abu ne da ake tunanin zai kawo kuma ci gaba idan dai har ba sai an gyara yanda ake bada kuɗi a wannan gurare ba da kuma irin hangil da ake sakawa da kuma irin jajircewa da ake rulawa da irin ayyukan da ake yi.
Babatunde Fashola ya ce za a samu masu kula da manhajar 36 a kowace jiha tare da daraktocin shiya su 6. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mutum hudu ne aka kashe a wani fada da ya hada da na 'yan tauri a dajin mai gaji a cikin karkarar birnin Kwanne ta jihar Tahowa a jamhuriyar Nijar a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar aruwa ta shekara, wato shekarar da masu addinin gargajiya daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar ke yi a garin masallata a kowace shekara. Ga Haruna Mamman bako da ƙarin bayani.
Sallar arna ta shekara ta bana ta garin masallata a cikin gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa ta bar baya da kura inda 'yan tauri da ke tafiya wurin farauta washe garin kammala arwa ko tambar ƙasa labarin shekara suka gwabza wa junansu bayan dokin sarkin birnin Kwanne ya ci hacin da matsabi ke kai masa. Alhali kuwa lokacin da aka yi wannan al'adar wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanne Alhaji Ibrahim Salifu ya gargadi su 'yan taurin da bakar ai hada.
Duk shekara ai haka ta kama muna haduwa nan gani saboda abun da muka iske su a mu da kakanninmu. To kuma muna hata ga duk al'ummar da sun ka zaka wurin budin dajin ga a sani ai ma mutane abun budin daji tsakanin da Allah ba mu tonin da atar da hitina ba. Duk shekarun da muka zakkuwa nan ga ana yin shine al'ada ta muka iske uwa mu da kakanninmu a zuwa annashuwa waje ka a zaka nan ga maida mutane hujjantar da mutane hitina ba hitina ta kawo mutane nan ga ba abu ne da wanda mun gada shi ya kawo mu nan ga kenan magana wani hita ya mu wani hitina in mutun nan san hitina ya ja ta shi kadai ba zakwa sai al'umma ta taru a ja mu al'umma hitina ba mu hatan hakan duhon da suke talle hitina nan ga to shi a sanar da haka nan kuma shi san gare za ta kariya.
Ibrahim Dagal na garin masallata ya bayyana muna yanda suka kididdige mutanen da suka mutu bayan 'yan tauri sun yi fada wa junansu a dajin mai gashi har mutum hudu daga cikin su suka kwanta dama.
Sai in ce ma wannan abun da ya riga ya faru gaskiya ina jin ba ni ba amma ina da ya kare wayo ne tashin shi dai ba a taba samun irin wannan matsala ba. Mu abin ina ganin ya daure mana kai abin ba karamin bakin ciki ne ja ba amma da duk abin da Allah ya riga yayi sai dai ai godiya gare shi. Ni ga labarin da Nijiya mutum hudu an kace wadanda sun kwanta hannun dama kuma abin ya zama tabbas haka nan tunda kowane suna da suna an hade su kuma na iyalan na san su horin sani tunda duk lokacin da na shiga Kwanne ina ganin in banga wani ba ina ganin wani kenan na san su. Ni abin da nake cewa Ubangiji Allah da mu da uwayen yaran ga Ubangiji Allah ya ba mu hakuri ina musu ta'aziyya Allah Ubangiji sa can ta he musu nan.
Shi ko batsa Shaibu Abdulkarim na garin da dagar ka cewa yayi ba za a sake yin irin wannan ba da zaran Allah ya kai mu a shekara mai zuwa irin wannan lokaci
tunda an riga dai Allah ya kawo ga abu ina kira kowa sai hankuri amma in Allah ya nuhe mu da rayuwa mun ka gani Allah adda mataki sai dai in sarki bai kama nan ba to babu na da harkar dan tauri iyaka da doki an ka kai shi ya ci tsaba shi ce kowa shi gida dutsen ga abba mai ko dai da kawa kowa shi gida haka za mu duka wanga mataki in Allah ya raida ka ji fata na in dai na da rayuwa har ni kai wannan lokaci da doki ya ci tsaba tun bai ci ba ni kai mai sako in ce Allah ya taimake ka in dokin ka ci tsaba an ka kare don ishe la kowa shi gida da ka ce kowa shi hau duci kowa shi gida haka na za duka ta haka za mu ci sai ya ce duk wanda bai gida ba in ya ci sai ya hau duci sai ya ce su za ku kammen shi haka za a yi.
Ita dai arwa al'ada ce da ke hada matsafa ko kuma arna domin su yi bugun ƙasa a kowace shekara irin wannan lokaci na busowar sanyin hunturu domin sanin halin da damana da turuta za ta zo ma jama'a a cikin ƙasa a cikin shekara abinda ke hada 'yan tauri zuwa wurin farauta da zara a kammala al'adar kuma yakan ƙari a mafi yawancin lokaci da fadace-fadace wajinansu wanda kowanne ke gwada ma dan uwansa asiri wanda ta kai ga hasarar mutane hudu zuke yanzu a wannan shekarar ta bana banda wadanda ke zaman jinya a halin yanzu a asibitoci. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman bako. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Dawo Lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Sauraro kamar yadda muka alƙawarinta muku a baya. A yau shirin zai leka tarayyar Najeriya ne don jin halin da ake ciki game da hatsarin ababen hawa a ƙasar. Wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba, Ibrahim Abdulaziz, ya shirya mana wani rahoto a kan batun hatsarin ababen hawa da ke janyo asarar rayuka, inda ya shimfiɗa da wasu hatsarurra da suka faru a baya. Ga dai rahoton nashi.
Yanzu haka dai a Najeriya, wata matsalar da al'umma ke ma fama da ita ita ce ta yawaitar haɗura akan hanyoyi, wanda sau tari kan ma jawo asarar rayuka. Na baba nan shine hadarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi, inda rayuka da dama suka salwanta. Wannan ko na zuwa ne yayin da hukumar kiyaye haɗura a Najeriya Road Safety ke danganta yawaitar haɗura na tafiyar dare, inda ko take gargaɗi ga matafiya da ake kulawa. Abdurrahman Tukur da ke ma zama jami'in hulɗa jama'a na hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta Road Safety a jihar Adamawa ya ce abin takaici ne duk da gangamin ƙarshen shekara da suka yi domin faɗakar da masu ababen hawa da kuma matafiya, yanzu haka ana ci gaba da samun yawaitar haɗura kan hanyoyi, lamarin da ya danganta da rashin iya tuki da kuma gudun wuce sa'a.
Cikin da ya nuna mana abin da ya sa a lokutan nan yake ƙaruwa shine akwai tafiye-tafiye da yawa, kuma za ku ga mutum tafiyan shi duka bai wuce daga ofis, daga gida zuwa ofis, daga ofis zuwa gida ko kasuwa, wanda bai wuci ya tuka mota na minti 30 ba. Amma yanzu ya tashi gashi ya sayi sabon mota yana so ya zo gida, sai ce shi zai tuka motan nan awa 6-7 yana kan hanya, kuma abu dai baka saba ba, akwai gajiya, ba baka hankali ba sai bacci ya dauke ka, akwai fatigue. So absu yana cikin abubuwan da yake jawo hatsara a wannan lokuta. Muna zuwa tasha mu bawa passenger shawara, kar su yarda driver ya yi wasa da ransu. In ana tafiya ba driver kawai zai tuka mota ba, domin mu driver yana reckless driving, yana tukin ganganci. In sun gani su kira hankalin shi, su jawo hankalin shi, ko ya rage karye overspeed, karye yi unnecessary overtaking, ya yi understanding hanyoyin da zai bi da kuma kona da hawa da sauka da ake bi. Kar su bar driver kawai yana tuka mota yana yin abun da yake so.
To sai dai ku ga masu sana'ar sufuri irin su Alhaji Usman Bana da ake wani kabi da babba, wanda ma ke zama shugaban kamfanin sufuri na Sauki Transport a Najeriya, ya ce gwamnati da direbobi da masu kansu fasinjoji dukko suna da laifi a yawaitar hadarin da ke faruwa.
Gaskiya abun da ke kawo hatsarurruka kan hanya, na farko akwai laifi na gwamnati, na biyu kuma mu drivers mu ba sai mun gyara yanayinmu, domin majority hanyoyinmu a Najeriya duka alalace suke. In kaga hatsari ya faru, zaka samu driver ya zo don ya kauce wani rami ne, wancan kuma ya zo ya yi gudun kare shi ga wani rami, anan ake samu akasin yin hatsari. Domin yanzu depend ka duba wani hatsari da ya faru a Nasarawa wanda aka rasa rayuka ba kadan ba, rayuka masu yawa. So shi ma dalilin da ya kosin wannan hatsari rashin kyawun hanya ne. Akwai wanda ya faru na jiyajiyan nan a gefen Bauchi, shi ma the same thing haka ne. Akwai a Gombe wurin mararraban tumun nan, sai da aka rasa mutum 5, in ka zo sai an sassare mota da mota kafin a ciro gawawarki. To wannan ma hanya ne ya fashe garin kauce-kauce, har Allah ya jarabce su suka samu aka yi rashin rayuka.
To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ali Tukur Binkola na fagargaɗi ne da cewa
dewa daga cikin matuƙa ababen hawan sukan iya tunani, ko kuma mukan iya tunani duk da yake ke cewa yawancin mu direbobi ne da dai sauransu, haka mukan yi tuki akan hanya. Zaka ga mutane suna tafiya ne kawai, amma inda hankalin su yake daban. Mutum yana tukin mota yana tunanin abin da zai ci, ko kuwa yana tukin mota yana tunanin rashin kyawun hanya da yake gaba, ko kuma yana tukin mota yana tunanin ɗan fashi da makami, ko kuma yana tuki yana tunanin masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa.
Kuma da menene in ya magana da kan cewa tafiya sannan kwana nesa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zamu kawo muku tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan harkokin ababen hawa da hanyoyi a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Amma kafin nan, yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, a dawo lafiya.
A gaida baba makeri, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. To, sakonmu na farko da muka samu a yau sakon haɗin gwiwa ne daga wato Abubakar Hayala Kwaja da Bala na Yashi, dukansu a jihar Kogi. Suka ce tabbas mun yaba da matakin da gwamnonin kudu maso yamma suka dauka na janye wa'adin da suka sanya wa Fulani makiyaya da su fice daga yankin su ba dan komai ba sai dan kaucewa kurar da za ta biyo bayan hakan, wanda ka iya zama barazana ga zaman lafiyar ƴan Najeriya da ma Najeriya baki daya. Da fatan Allah ya kara mana fahimtar juna a koda yaushe, amin summa amin. To, shi kuwa Abubakar Ankure Lakwaja cewa yayi shakku babu, bamu ji mamakin matakin da ƴan kudu maso yamma suka dauka na janye yunkurin kan korar Fulani makiyaya daga yankin su, don matakin ya ci karo da dokar tsarin mulkin Najeriya wacce ta baiwa kowane ɗan Najeriya cikakken ƴancin zama a duk inda ya ga dama a fadin Najeriya. Fatan Allah ya ganar da mu tare da fahimtar juna. To, sai ku sako na gaba daga Hafizu Balarabe Gusau, shi kuma cewa yayi to ba hangen dala bane shiga birni da fatar kwalliya za ta biya kudin sabulu nan take wajen sauya manyan jami'an tsaron ƙasa. Al'ummar Najeriya ga sauyin ci gaba da kakkabe musu aikata miyagun laifuka a sassan Najeriya baki daya. To, sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Muhammad Malaminta mai dinki unguwar Alheri Zuru, shi kuma cewa yayi assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum yau ma ina sanya amfani da wannan dama da kuke bamu min in jajantawa al'ummar ƙauyen mun haye na karamar hukumar Danko Wasago dake jihar Kebbi, inda waɗansu ƴan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kai wa tawagan ƴan sakai, wanda har ya kai ga mutuwar mutum sama da 30 ciki har da sojoji biyu. Daga ƙarshe, muna addu'ar Allah ya tona asirin waɗannan ƴan bindiga, kuma Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a wannan ƙasar tamu. Amin summa amin. To, madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tunkarar barazana ga tsaron ƙasa. A halin da ake ciki kuma, an yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan, yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka. Ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a daga waje kaɗai take zuwa ba, har ma da abokan gaba daga cikin 'yan majalisar. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da ƙaruwa, kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye.
To, masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Maryam Dauda da ta tayani gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Khadija Kariki sallama da ku. Huta lafiya. Ma assalamu.